العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mana jada da godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddarsa ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a jiya in ban manta ba. Yau muna ladi 21 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda daidai da 31 ga watan uku a miladiya 2024, kuma jiya mun kwana ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka, wato suratul furqan. Yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 45. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayanin sa. Allahu rahma, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
نعم.
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
نعم. Ubangiji yake cewa alam tara ila rabbika, ya Muhammadu baka dube ne zuwa ga Ubangijinka, kai fa madda zilla, yaya Ubangiji ya shimfida inuwa ne, yaya shimfida inuwa, wato walau sha'a, da Ubangijin ya ga dama la ja'alahu sakinan, da sai ya sanya wato inuwar wato ta zama tana nan a tabbace, ko da rana ta hudu inuwar ba za ta gushe ba, amma ba hal haka Allah ya tsara wa inuwa ba, wato tana gushewa da wato fudowar rana. Shi mai tafsirin Jalale ne a wajen fassara wato madda zilla din nan, sai yake cewa min waqatil isfari ila waqatil tulu'i shamsi, daga lokacin wato da rana ce jaja ya zuwa lokacin da kuma rana za ta fudo, shine wannan yake nufi wannan lokacin. To amma malam yake cewa wannan hujja ce wanda yake nuna kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala wato akan wannan kudura din. Allah shi ya halici inuwa, shi kuma yake shimfidata, kuma shi ya halici hasken rana, idan rana ta fito kuma shi yake kusa da inuwa. Saboda haka yake cewa wannan da yake a wani gurin yana cewa wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila wa libasan, Allah shi ya sanya muku dare wato sutura. Sannan kuma yake cewa kamar yadda malaka yake cewa ya ambaci abubuwa guda biyar waɗanda suke nuna alamomi na kudurar Ubangiji subhanahu wataala. Ga daya, Allah yake cewa Ubangiji shi ya shimfida inuwa, da ya ga dama sai ya bar inuwar tana nan, wato koda ma rana ta hudu inuwar tana nan ba za ta gushe ba. To amma kuma sai ya sa tana gushewa da hudowar rana, sannan kuma tana sake lulluɓa wato da gushewar rana. Sannan yake cewa dalili har yanzu da nuna maka girman kudurar Ubangiji, akwai faɗin Ubangiji wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan, Ubangiji shine wanda ya sanya wato dare ya zama sutura wa mutane, ya zama sutura. In dare yayi zaka iya shigar da kake so, zaka iya kwanciya ta sakewa, saboda wato daren ya zama sutura, babu wanda zai ganka in ba wanda yake kusa da kai ba. Amma inda rana ne mutum daga nesa ma zai iya hango kai gane. Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha, har yanzu Allah a wannan cikin wannan ajerin ayoyin ya sake cewa Ubangiji shine wanda yake aiko wato iskoki wanda suke barbarar itace, ko iska da suke motsa hadiri, ko iska da suke dauke wato da ruwan sama. Sannan na hudu yake cewa wa huwa allazi marajal bahrayni, duk a cikin wayannan ayoyi guda biyar ajere Ubangiji yana nuna girman ikonsa ne, girman kudurarsa, wato ya bayyana wani aikin da babu mahalukin da ya isa wannan, sai shi Allah, shi kadai. Yawa, shi kadai yake, domin shi ya shimfida duhu, sannan shi ne ya sanya dare ya zama sutura ga mutane, shi ne kuma yake aiko iskoki. Sannan har yanzu Ubangiji ce wa huwa allazi marajal bahrayni, Allah shi ne wanda wato ya haɗa waɗansu koguna guda biyu, wannan ruwan daɗi, wannan ruwan zartsi, suna tafiya a cikin kwari ɗaya, ruwan suna makwabtaka da juna amma ba su haɗe ba. In ka sa hannunka ka ɗebi wannan zaka ji shi ruwan daɗi ne, in ka ɗebi wannan zaka ji shi kamar yake faɗa haza azbun furatun wa haza milhun ujajun, wannan ruwa ne mai daɗi, wannan kuma ruwa ne na gartsi. Amma kuma duk suna tafiya tare a cikin lambatu ɗaya, a cikin kwari ɗaya, amma kuma ruwan ba su gaure da junansu ba. Kaga wannan babu wanda ya sai wannan aikin sai Allah. Hujja na biyar da har yanzu yake nuna girman wato kudurar Ubangiji shine fadin Allah wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashar, shine Ubangijin da ya halicci mutum daga ruwan mani. To kaga wannan shi ma aikin sa ne. Malik sa wa hadal kitabul nabi, wannan maganan ana yi da manzon Allah ne, dan Allah ce masa alam tara ila rabbika kaifa madda zilla, shin baka kai dubi mai zuwa ga Ubangijinka yayin Ubangijin ku wato ya shimfada inuwa. Shine malik yake cewa Allah yayi magana da annabi ne, amma yayi da dukkan mai hankali, yayi da dukkan mutum mai hankali wanda zai iya hankalta wato kudurar Ubangiji. Yace fa inna man ta'ammala fi tilkal adilla, wato haqu ta'ammulin duk wanda ya kalli waɗannan wato waɗannan ayyuka da Ubangiji yayi ya kalle sosai, wato zai san lalle wanda ya samar da su wato shi ya cancanta wato a kade ta shi da bauta, sannan kuma shi yake da kamala, wato shi yake da kamala da bai kamata a jingina masa wani abin da yake danna kasa ba. Saboda haka a wannan ayan da waɗanda za su zo a gabanta, Allah madaukakin sarki ya jero waɗannan wato ababe wato guda biyar wanda shi kadai yake banta da su. To sai malai yake cewa a mai tafsiri sai ya fassara alam tara ila rabbika kaifa madda zilla, sai fassara da cewa wai daga lokacin da rana wato te kusan faduwa te fatsi-fatsi ya zuwa lokacin ketowar alfijir. Sai malam yake cewa wato abin da kuma ya fi dacewa a wannan magana shine malam ya ce min tulu'il fajari ila tulu'i shamsi, daga ketowar alfijir zuwa hudowar rana. Wannan lokacin kaga dai dare ya wuce tunda alfijir ya keto, dare ya wuce amma kuma rana bata hudo ba. Yawwa alfijir ya keto, misali yanzu mu ce alfijir yana keto a karfe 5, misali ne dan yana keto a wajen 5:10, amma mu dauki misalin karfe 5, a ce alfijir yana keto a karfe 5 sannan kuma rana tana fudowa misali karfe 6, kaga awa guda kenan. To wannan lokacin Allah yake magana, lokacin da babu rana sannan kuma babu dare, dare ya tafi sannan kuma rana bata fito ba. To wannan yanayi mai haske mai sanyi wanda ko ina inuwa ne a cikin duniya, duk inda yake cikin wannan yanayin a lokacin inuwa ne. To shine Ubangiji yake cewa baka ga Ubangijin kai da ya shimfada inuwa ba, saboda me? Dare ya tafi dan alfijir ya keto sannan kuma rana bata hudo ba. To wannan malam yace mai yiwa wannan inuwar Allah yake nufi, sannan kuma yake cewa a waɗansu malaman tafsiri suka ce min gurubi shamsi ila tuluiha, ana nufin daga dai faduwar rana ne har zuwa kuma fudowarta, wato tun daga misalin karfe 6:30 wato har ya zuwa 6:30 na yamma har ya zuwa kuma wato karfe 6 na safe. Wannan ake nufi, wannan inuwa ne da Allah ya shimfada ta duk duniya ko ina ya zama dare, wato babu labarin rana. Saboda haka wato ko ina ya zama wato inuwa, suka ce wannan Allah yake nufi a cikin wannan aya. Daya maganan malaman tafsirin suka ce min tulu'i shamsi ila tazulu, daga wato fudowar rana ne zuwa faduwata, suka ce daga fudowar rana zuwa faduwata, domin dukkan abin da yake da wato inuwa, dukkan abin da yake da inuwa eh rana ta fudo ta haska shi, shi kuma abin da yake bayansa inuwa zai bayar. To wannan shimfiɗa inuwa shi Ubangiji yake nufi, rana tana daguwa inuwa tana janyewa, rana tana daguwa inuwa tana janyewa. A lokacin da rana ta je tsakiyar sama, ta je waqtul istiwa, a lokacin kuma kowane abu yana kan inuwar sa, da zaran kuma ranar ta goce ta yamma, inuwar kuma za ta sake fitowa kuma ta gabas. Ranar tana tafiya inuwar tana zarewa, ranar tana tafiya inuwar tana zarewa. To wai Ubangiji yana nufin wannan shimfiɗa inuwar Ubangiji yake nufi. Waɗansu malaman suka ce ana nufin wato min zawaliha ila gurubiha, daga lokacin da rana ta yi zawali ne wato ta bar tsakiyar sama zuwa lokacin da ta fadi a lokacin da inuwa kenan ta koma to gefan gabas yake cewa amma shi abin da mai tafsiri ya fada wato yake ce bai yi daidai da ɗaya daga maganganun sauran malamai masu tafsiri ba domin shi cewa yayi daga fatsifatsai rana lokacin rana ta yi galau za ta fadi ya zuwa kuma wato lokacin da wato alfijir yake to to shine ubangiji yake cewa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la ja'alahu sakinan da zai sanya inuwan nan ta zama tana tabbace ba za ta gushe ba ko da ma ranar ta fito kuma ja'alna shamsa alaihi dalila sannan sai Allah ya sanya rana ita ce dalilin gushewar inuwar ga inuwa ana zaune amma zai da rana ta zo gun shikenan kuma inuwa sai ta gushe sai Allah ya sanya rana ita ne dalilin gushewar inuwa da safe mutane suna zaune wato a gefan yamma yamman gini ko yamman katanga ko yamman menene rana kuma ta fudo ta gabas a daidai wannan lokacin mutane suna zaune babu wani abu amma lokacin da rana ta dago zaka ji sun ce to rana ta same mu saboda haka sai su komo ta gefan gabas inda wato kuma za su bibiyi wato inuwa shine ubangiji yake cewa summa ja'alna shamsa alaihi dalilan sannan sai Allah ya sa rana ta zama dalili wato na gushewar inuwa ko kuma ranan ta zama dalili na tabbatar inuwar idan wannan garun yana tsaye da masallacin da yake idan da rana za ta hasko shi ta gabar to yamman sa kuma inuwa ne saboda haka rana sai ta zama dalilin samuwar inuwa tunda in rana ta haska abu to kuma abin da yake bayan sa kuma to inuwa zai haifar falaw la shams ba dan da dalilin rana ba ma uri fazila da ba a fahimci menene inuwa ba ai dalili rana shi yasa aka gane menene inuwa ko wai Larabawa suke cewa wa bididdiha tatamayyizu al-ashya'u kullun sai ka kawo kishiyar abu kake iya tantance abu ga rana to kuma sai a sami inuwa yawa ga zafi sai kuma a samu sanyi lokacin da babu shi Allah ya ce summa qabadnahu sannan idan inuwa ta shimfuru sai mu rika rike ta muna janye ta ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran janyewa kana rana tana daguwa inuwa tana raguwa rana tana daguwa inuwa tana raguwa wato haka ne wato zamu janye ta bitulu ishamsu da wato fudowar rana wannan babu wanda yace wannan aikin sai Allah wannan aikin Allah ne shi kadai yake banta da wannan na biyu Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan
wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura
ubangiji yace wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan har yanzu dalili ne kudura na biyu aikin Allah na biyu wanda ba wanda yake hada da shi akan wannan aikin Allah ya ce shine ubangijin da ja'ala lakum al-layla libasan wanda ya sanya muku dare a matsayin sutura ma'ana kan libasi ne shi yasa aka ce libasa aka shafe kafu tashbihin aka ce ubangiji ya sanya muku dare wato kamar sutura saboda haka za ku saki a ciki babu mai kallon ku Allah ya sanya muku wannawma subatan wato bacci kuma a daren ya zama lokacin hutunku ka kare ku ji barka da rana da daddare kuma ka kwanta idan ka tashi da safe sai ka ji ka garau wannan baccin da kai ya tafiyar maka da gajiyarka gaba daya kaga wannan hikima ne na ubangiji inda Allah madaukakin sarki bai kawo bacci ba bai kawo dare ba kullun dan adam zai zama yana bige banye a cikin nema a hakan ma wani ba zai kwanta ba sai dare ya tsala yana gurin neman kwabo sannan kuma sassafe ya fice ya tafi gurin neman kwabo kaga kenan wannan dan adam ba dan Allah ya kawo dare ya bashi lokacin hutu ba bai da lokacin hutu ashe kenan wannan shi ma shi yasa ubangiji yace wannan musubatan Allah ya sanya muku bacci kuma wato hutu ne rahatul lil abdani hutu ne ga gaggar jikinku bi qata'i al amali domin za ku yanke aiki in dare ya tsala karfe 12 in ka fita babu wanda zaka samu duk wanda kuka ganshi karfe bayan karfe 12 akan titi to zaka yi zato wani ku lafiya yawa ku wani lafiya ko dai gidan ba lafiya ya fito zai tafi neman taimako ko magani ko wani abu ko kuma wannan ba mutumin kirki bane a lokacin da kowa ya rufe gida yana kwance karfe 12 karfe 1 karfe 2 sai wanda dalili ya fito da kai sai kaga mutum akan titi to da ka ganshi mako zaka ce lafiya saboda me saboda ai lokacin hutu ne Allah ya sanya wato ya sanya dan adam ya zama wannan lokacin hutun sa ne in kuma ka ganshi baya hutawa to ka san kuma koda shagon sai je bude a lokacin ba mai saya domin Allah ya ya mai da duniyar dole ta dauki wannan lokacin lokacin hutu ne yawa da yanzu a ce misalin mutanen garin nan za su yi meeting su ce to yanzu mu mai da rana ta zama lokacin baccin mu dare ya zama lokacin hada-hadar mu a ce su yi meeting kowa kuma ya da ba zai je ko ina ba saboda Allah bai tsara hakan ba dai Allah bai tsara hakan ba ba yadda za a iya hakan ko da an yi meeting an ce ai an yadda yanzu kullun hada-hada da shaguna da masu shayi da masu kasuwa da kowa za a fara daga karfe 6 ne kuma ana yin sallar magriba a fara ba za kuma a tare ba sai karfe 6 na safe a ce kowa ya fito duk a can zai yi ba zai yi ba ko mutane sun sa hannu a kai ba zai yi ba saboda Allah bai tsara haka ba Allah ya sanya dare ya zama sutura ya sanya bacci kuma ya zama dalilin hutawa wa dan adam saboda haka dan adam kuma in ba da daddaren ya huta ba zai ji wato ya rabu da gajiyar ba zai ji hutun a jikinsa ba shine yake cewa waja'alan nahara nushuran Allah ya sanya rana wato manshuran fi bil itiga'i rizqi wato lokacin da dan adam kuma zai tashi gari ya waye sai bub ya fito a miyafi sai ya durko a gado saboda me zai ce na makara ko na makara gurin aiki ko na makara gona ko na makara kasuwa ko na makara wata hidima lokacin da dan adam zai tafi bige-bige na neman rayuwarsa haka Allah ya tsara rayuwar Allah ya sanya rana lokacin nema ya sanya dare kuma lokacin bacci lokacin hutawa ubangiji yake cewa dalilin kudura na uku wanda shi kadai yake batta da wannan yace wa huwa allazi arsala riyaha
huwa allazi arsala riyaha yushran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura
ubangiji yace linuhiya bihi
ballatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya katira
Allah ya ce wa huwa alladhi shine dai wannan ubangijin mai ikon wanda yake cike da ikon sa shine allazi arsala riyaha wanda yake aiko iskoki in ka ji ar-riyaha kullun iskoki ma wanda suke zuwa al-mubasharatin kenan wanda suke zuwa da al-bishir ko dan shi barbarar itace a samu yaya ko kuma su zo da ruwa da ruwan sama su koro girgije a samu ruwan sama amma kullum alqur'anin yace maka rihu to iska ce ta azaba wa arsalna alaihim rihal aqim ko rihan sarsaran atiya ko yawa in ka ji rihu to bakararan iska kenan wanda cikin ta bata dauke da ruwa iska ce kullum ta azaba wanda Allah yake aikowa amma in ka ji riyahu yazo da sigar jami to wannan yana nuna wato in aka ce maka iskoki wanda suke dauke da rahama kenan Allah yake cewa ubangiji shine yake aiko iskoki nushuran wanda suke daidaitawa bene da rahmatihi gaba ga rahmar ubangiji wato suke rarrabawa ruwan sama kudu da arewa gabas da yamma mun gane ko yawa a wata kira'ar bisukuni shine nushran kenan nushran mun gane ko shine yake cewa wato wa anzalna minas samaa'i ma'an tahuran ubangiji shine yake saukarwa daga sama ruwa wanda yake mai tsarki wato mai kuma tsarkakewa ruwa mai tsarki a kansa kuma mai tsarkakewa ga wuninsa Allah ya ce mun yi haka ne mun aiko iska ta baza girgije wato sannan kuma a cikin girgijen mun saukar da ruwa mai tsarki linuhiya bihi baldatan maitan dan mu raya gari mace ce gari jeji yana nan a bushe yayi fati karau babu komi in Allah ya saukar da mamakon ruwan sama yan kwanaki ba su wuce sati ba in kana zuwa sai ga yayan kananan dabbobi suna samun abin da za su yi gane daga ciyawa akan kasa Allah yake cewa mun yi haka lailin huya bi baldatan maitan dan mu raya gari wanda yake wato matacce ma'ana da dalilin saukar ruwan sama wani suƙiyahu mu shayar da wannan ruwan mimma khalaqna an'aman cikin abin da muka halitta an'aman dabbobi na ni'ima wa nasiya kathiran da mutane dewa yi ruwan sama ya sauka mutane za su sha dabbobi za su sha ciyayi za su tsuro za a samu alkhairi mai yawa a dalilin saukar ruwan sama Allah ya ce wa nasiya kathiran wato wai da mutane wato da jama'a masu yawa wanda suke amfani da ruwan sama din kenan Allah ce warqa sarrafnahu bainahum
walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa ani akasamun nasi illa kufura
yanzu mun fadi manyan ayyuka da ubangiji shi kadai yake banta da su guda nawa guda uku ko fadin ubangiji alamtara ila rabbika kaifa madda zilla daya kenan sannan na biyu huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wa an-nawma subatan biyu kenan sannan na uku Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an wa huwa allazi arsala riyaha ko uku kenan ubangiji yake cewa wa laqad sarrafnahu ai mu muke rarraba ruwan muke sarrafa shi bainahum tsakanin mutane da kuma dabbobi da kuma tsakanin gonake mun yi haka ne li yazakaru domin mutane su dauki wato wa'azi su dauki wa'azi cewa ba wanda yake wannan sai Allah su dauki wa'azi akan wannan ni'ima ta Allah Allah ya ce fa ba aktharun nas illa kufuran amma yawayawan mutane sai suka ki su dauki wannan a matsayin wa'azi sai yawan kafirci fa ba aktharun nas yawayawan mutane sai suka ki daukan ababan da ubangiji yake a duniya a matsayin dalili da za a kade ta Allah sai suka ki illa kufuran wato sai yawan kafirci na'am
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
wannan su malaman tafsirin suka ce da ubangiji yace wala qasarafnahu bainahum liyadhakkaru ai mu muke rarraba ruwa tsakanin mutane wasu mu ba su da yawa su ji har ya ishe su yana ta musta'adi wasu kuma mu ba su kadan wasu kuma mu ba su daidai da suke bukata hakan nan dai wasu ma mu hana su wani lokacin kuma mu ba su Allah ya ce haka muke rarraba wato wannan ni'ima ta ruwan sama tsakanin mutane maimakon mutane idan an musu ruwa su ce an shayar da mu da ni'imar ubangiji mutirna bi fadlillahi an shayar da mu da falan ubangiji Allah ya ce fa aba aktharun nas illa kufuran amma mutane sai suka ji yawan kafirci sai ga mutum yana musu yana cewa hai su kalo mutirna bi nau'i kaza ko yau gunki kaza ne ya shayar da mu gobe gunki kaza ne ya shayar da mu jibi kaza ne ya shayar da mu sai su dauko wani abu su malƙaya wai an san samu ruwan nan ne a dalilin wannan abu kamar lokacin da za a fita roƙon ruwa a ce mutane su fita suna da'awa da al'adunsu maimakon su fita bisa karantarwa ta musulunci su je masallaci su sallar roƙon ruwa su roƙi Allah ya ba su ruwa su dawo gida amma a lokacin mutane kowane gida za su dau kayan al'adarsu ta iyaye da kakanu wannan al'ada kuma mummuniyar al'ada ne mummuniyar al'ada ce wadda ke babu addini a cikinta babu addini a lokacin da za a fita caccaye a tafi gindin tsamiya a tafi gindin kuka a tafi wani katon shuri a je a ta surkulle a ta shirme wannan ba karantarwar musulunci bane ba karantarwar musulunci bane abinda musulunci ya karantar shine a fita masallaci a je a yi sallah a roƙi Allah ruwa idan an samu ruwa a ce muti alhamdulillahi mutirna bi fadlillahi mun yi wa Allah godiya an shayar da mu da falalan Allah an shayar da mu da falalan Allah hatta kafire ma cewa aka yi kada a bar su su ware ranar su daban ta fita roƙon ruwa su fita ranar da al'ummar musulmi za su fita saboda ana gujewa mai raunin imani kada musulman sun fita sun yi sallar roƙon ruwan ba a samu ruwa ba ranar da kafire kuma suka fita da kayan al'adunsu suka je suka yi sai a ruwa mai raunin imani sai ya karkata ya ga kamar su suke da gaskiya shi yasa sai shari'ar musulunci ta ce to kada a bar su ware ranar su ta fita roƙon ruwa kiristoci ne yahudawa ne a masu bautar dodo ne masu al'ada ne kowaye ya fita roƙon ruwa a ranar da al'ummar musulmi za su fita roƙon ruwa to saboda mi saboda in Allah ya ba da ruwan kowa ina al'umma za su yi iddia'i da cewa addu'ar su ne ta sa aka samu ruwa amma abinda musulunci ya karantar kenan wannan abu na caccaye da ake wannan al'ada ne babu addini a cikinsa ubangiji yake cewa fa ba aktharun nas illa kufuran lalle yawayawan mutane sai suka gi wato sai yawan kafirci shine wato musun ni'imar ubangiji in Allah ya bada ruwa sai sun jingina wani abu a dalilin samun ruwan ba za su ce Allah ya shayar da mu wato da falalansa ba Allah ya ce walau shi'ina ai inda mun ga dama la ba'athna fi kulli qaryatin naziran da za mu aiko mu kowace alkariya mai gargadi kowace alkariya sai mu tayar mata annabinta wanda zai tsohurtar da ita gaba ga azabar Allah sai Allah ya ce sai dai ya rasulullahi mun aiko ka ne a mutanen wato alkariyu na duniya gaba daya wato dan ka zama musu wato mai gargadi kuma domin ladan ka yawa duk wanda ya musulunci tun daga kan musulmin musulma ta farko na Khadija tun duk wanda ya musulunci har musuluntan karshe manzon Allah yana da kamashin ladansa manzon Allah yana da kamashin ladansa kaga kenan wani annabin za a aiko shi gurin mutanen yan yaran su wani aiko shi mutanen garin su wani aiko shi mutanen local government din su wani aiko shi mutanen jihar su wani aiko shi iya mutanen kasar su amma manzon Allah an aiko shi zuwa ga mutanen duniya ne gaba daya saboda haka Allah ya masa haka ne domin ladan su yi wato yayi yawa Allah ya ce falatu qil kafirina wato saboda haka kar ka bi makafiri bisa san zuciyarsa wajahidhum bihi ka yake shi da alqur'anin nan jahadan kabira yaki wanda yake mai girma
wa huwa allazi maradal bahrayni hadha azabun furatu wa hadha milhu rijat fajala bainahuma barzakan wa hijran mahjura
ubangiji yake cewa dalili na biyar kenan wato na girman kudura na ubangiji aikin da shi shi kade yake banta da shi ba wani a cikin sa Allah ya ce wa huwa allazi shine dai ubangijin nan allazi maradal bahrayni wanda ya aiko koguna guda biyu hada su suna tafiya a cikin kwami daya ruwa ne guda biyu suna tafiya cikin lambatu daya ko kuma cikin kwari daya ko cikin kwazazzabo guda daya ruwa ne amma ruwa ne guda biyu suna nan suna tafiya Allah ya aiko su mutajawiraini suna makwabtaka da juna a hade babu wani gini a tsakanin su a hade suke suna tafiya Allah madaukakin sai yake cewa haza azum furatun wannan ruwan ruwa ne mai dadi furatun mai tsananin dadi in ka sha shi sai ka ji kamar kana shan madara wa haza milhum ujajun wannan kuma ruwa ne mai gishiri mai kuma kanwa ruwa ne wato ruwan galsi mara dadi wato shine shadidul malu wanda yake da tsananin wato gishiri Allah ya ce waja'ala bainahuma barzakan sai Allah ya sanya musu shamaki a hada suke tafiya amma kuma kowanne yana tafiya a jonar dan uwansa ne in ka zo ka gansu a hada suke tafiya babu wani bambanci a tsakanin su amma kuma wannan ruwan dadi ne ba zai sirka da wannan ba wannan kuma ruwan garsi ne ba zai sirku da wannan ba Allah ya ce muka sanya musu tsaro wato la yaktalitu aduhuma bil akhir daya bayya cudanya da daya wa hijran mahjuran kuma muka sanya masa sutura wanda za ta hana wannan din ya cudanya wato da wannan wannan ya nuna girman wato ikon Ubangiji subhanahu wataala akan wannan ruwa din kuma hatta masu tonan rijiya na wannan zamani in suna tonan rijiya zaka ji lokacin suna baka labari na sami ido mai dadi na samu wani ido mai garzi amma na toshe maka shi in ka ba su tonan rijiya zaka ji za su ce maka suna tonan nan sun ci karo da idan ruwa wanda yake mai garzi amma sun toshe shi dan kar ya bata maka ruwanka sannan kuma sai maka sun ci karo da ido mai dadi sun da bude maka shi saboda haka kake nan a cikin kasar ma wato idanuwar ruwan da suke yawo akwai ruwa mai dadi akwai ruwa kuma wanda yake mai garzi to waye ya shimfada wannan mai garzi ya yawo akan hanyar sa shi kadai mai dadi ma ya yawo akan hanyar sa shi kadai sai Allah subhanahu wataala ubangiji yake cewa dalili na biyar
wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira
Allah yace wa huwa allazi shine dai wannan ubangijin da muke ta ambata muku shi wanda ya kade ya kadaitu a uluhiyarsa da rububiyarsa shine ubangiji allazi khalaqa minal ma'i basharan wanda ya halicci dan adam wato daga ruwa shine ya halicci dan adam wato daga dugon mani faja'alahu nasaban sai ya sanya wa dan adam din yana da dangi wanda suka hada jini wato wanda ya haifa ko wanda suka haife shi Allah yake cewa wasihiran muka sanya masa wato sarkunai wanda zai aura daga gare su da wanda za su aura daga gare shi mazaje wato ko mata saboda mai talabal tanasuli saboda hayayafa wannan dangin sa ne na jini wannan kuma dangin sa ne na sarkunta domin a hayayyafa Allah ya ce wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya Muhammadu mai iko ne a bisa komi duk abin da Allah ya ga dama wato zai aikata shi kuma dukkan abin da Allah ya aikata cikin sa akwai hikima akwai darasi sai dai ilimin dan adam ya kasa daskar hikimar ubangiji na'am
wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum وكان الكافر على ربه ظهيرا
ubangiji yace wai abuduna su ne kafirai suna bauta min dunillahi kuma bayan Allah ma la yanfa'uhum abinda ba zai amfane su ba suna bauta irin bauta ta mutumin da yake wato ya hango ruwa ya hango kawalwalniya yana tsammanin ruwa ne ashe ba ruwa bane saboda haka bautar da suke bauta ce wanda suke ba za ta amfane su ba wala duruhum sannan idan ba su yi bautar ba kuma babu abin da zai cutar da su wa kanal kafiru shi dai kafiri ala rabbihi zahira wato yana taimakawa shaytan ne wato shi wato don gani da bin ubangiji ya buje da ubangiji ne domin yana taimakawa shaytan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira shi ya fito yayi fito na fito ne a ubangijin sa wato wajen taimakawa shaytan bisa saban Allah na'am
wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira
Allah ya ce wa ma arsalnaka ya Muhammadu ba mu aiko ka ba illa mubashiran sai mai albishir da gidan aljanna ga wanda yabi Allah wa nadhiran mai gargadi da gidan wuta ga wanda ya saba masa
kun ma as'aluhu alaihi min ajr illa man sha'a yattakiza ila rabbihi sabila
tawakkal
wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafi bi dhunubi ibadihi khabira
Allah ya ce kul ka gaya musu kun ki imani na gaya mu kun ki yadda na gaya mu kun ki imani Allah ya ce ka ce musu ma as'alukum alaihi min ajr ni yau ban tambaye ku lada bisa wannan isar muku sako da nake ba ban tambaye ku ba ni lada ala tablighi ma ursiltu bihi bisa isar muku abinda aka aika wanda shi ba wato illa man sha'a wanda dai ya ga dama ni abinda nake so an yattakiza ila rabbihi sabila yazo bi hanyar Allah kullun so nake a musulunta ayi aiki a addini a bi hanyar Allah amma ban ce kowa ya bani kwandala ba ban ce kuma wato kowa ya ce da ni ba shine kowa yazo yi amfani da dama da yake da ita wajen ciyar da addini gaba wajen neman yardar ubangijinsa in wanda yazo zai yi wannan kan fala amna'uhu min zalib bazan hana shi ba duk wanda yazo zai taimaki addini kowa yazo mu tafi tare mu taimakawa addini amma ni ban ce kowa ya min hidima wato saboda ina isar muku sakon Allah ba Allah ya ce wa tawakkal alal hayy ya Muhammadu ka dogara ga Allah ko kuma shi manzon Allah ne yake gaya musu cewa kowa ya dogara ga Allah rayayyen sarki allazi la yamutu sarkin da baya mutuwa wasabbi bihamdihi kuma ku yi tasbihi da yi wa Allah godiya wato kuna kana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa kafa bihi bi zunubi ibadi khabira lallai wa kafa bihi khabiran lallai mai bada labari masani bi zunubi ibadihi wato da zunubin bayansa kafa bihi ya isa nan wajen ubangiji ubangiji masani ne wato da abin da yake da alaka da saban bayi da kuma wato da'ar da bayi suka yi ubangijin su na'am
allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin mastawi 'alal 'arshi ar-rahman fas'al bihi khabira
ubangiji yake cewa allazi khalaqa samawati wal arda shi ubangiji shine dai Allah da ya halacci samai da kasai wama bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin wato kwana 6 daga cikin kwanakin duniya wato a wajen kaddarawa da yake a lokacin da Allah halicci sama da kasan ai ba dare ba rana saboda haka an kaddara ne wato kamar kenan a cikin awa 24 sau 6 haka Allah ya halitta sama da kasa malai yake cewa li annahu lam yakun thamma shamsun ai lokacin din ba rana walau sha'a in fada Allah ya ga dama la khalaqahunna fi lamhatin da Allah zai ya halitta a kiftawar ido duk samai 7 da kasai 7 din Allah zai ya halitta su a kiftawar ido to amma sai Allah dan ya karantar da bayansa a ta'anni yin abu cikin nutsuwa yin abu a hankali yin abu ba da gaggawa ba domin gaggawa ce shedan ne duk mutumin da ya sabu da yin abu da gaggawa to kuma ba zai kushe da rabuwa da nadama ba kullun zai zama wato yana cikin nadama domin ita kullun nadama tana tare da aikin gaggawa wato Allah ya karantar da mutane yin abu a hankali shine ya halicci samai da kasai dinnan wato a cikin kwana 6 wato yake cewa a lita'alimi khalqi at-tathabbutu dan karantar da bayinsa wato yin abu wato cikin nutsuwa sun masawa alal arshi sannan sai ubangiji kuma ya daidaita akan al arshin sa wato a lugal larabci in an ce al arshi ana nufin wato sarilul mulki shine gadan sarauta ar-rahman wato ubangiji wato shine wato ubangiji ar-rahman shine wanda ya cancanta wato abauta masa Allah yace fas'al bihi khabira ka tambaye Allah game da Allah ya Muhammadu in kana so ka san zatin Allah ka san hakikanin ubangiji to ka tambaye ubangiji domin babu wanda ya san Allah sama da Allah din babu wanda ya san Allah sanin da ya cancanta sai Allah da kansa saboda haka Allah ce fas'al bihi khabira mana ka tambaye Allah wato ka tambaye shi fas'al bihi ka tambaye don gani da sanin sa khabiran wato wanda zai baka labari da siffarsa shine Allah madaukakin sarki a takaice dai in kana so ka san Allah to ka tambaye Allah ya Muhammadu na'am
wa idza qila lahu musjidu lirahmani qalu wa mar rahman anasjidu lima ta'muruna wa zadahum nufura
mala yake cewa a wai malaman tafsiri suka ce don gani da fasara fas'al bihi kabira suka ce wai misalin ana nufin wato is'al ya Muhammad khabiran ka tambayi mai bada labari bi sifatihi ta'ala da sifar ubangiji waye mai bada labari Allah ka tambayi mai bada labari game da sifofinsa ma'ana kenan ka tambayi Allah game da wato sifar Allah walaysa khabiran bi sifati babu wanda zai baka labari da sifar Allah illa huwa subhanahu wata'ala sai shi Allah da kansa malai yake cewa sannan kuma zaka iya cewa is'al anhu khabiran ka tambaya game da Allah khabiran mai bada labari ai aliman bi sifati ka tambaya game da Allah wanda ya san sifar Allah din shine ya taluka alama kafiya alaika zai tsinkayar da kai bisa abin da ya buya maka wato game da lamarin sa to shine wato in dai kana so ka san Allah to ka tambaye Allah din kenan shine ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ubangiji shine zai bashi labarin siffofin sa wanda suke wato cikakku Allah ya ce wai zakila lahum in ka ce wa kafirai usjudu lirahmani ku yi sujjada wa ar-rahman qalu sai ce wa man rahman mu wane ne ar-rahman din su suna ne da ba saba kira ba ba saba ji ba wasu suna cewa wai ana kiran musailama sal kazabi ne ar-rahman saboda haka tunda manzon Allah ya ce za a yi sujjada wa ar-rahman waye ar-rahman din tukunna shine Allah yake cewa qalu sai ce wa man rahman wane ne ar-rahman din anazuri lima ta'muruna yanzu kai so kake kurin duk wanda kai mana umarni mai masa sujjada Allah ya ce wazaduhum nufura sai wannan din kan garewar wato sai ta kara musu gujewa gaban wato imani da alqur'ani sai ta kara musu gujewa wato ga gaskiya na'am
tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira
tabaraka ubangiji wato ya girmama allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya buruji shine wuraren saukar taurari guda 12 wato ya sanya su a sama waja'ala fiha sirajan sannan ya sanya rana mai haske wa kamaran muniran ya sanya kuma wato wata shi ma mai haske hasken rana ya bambanta da hasken wata hasken rana ita ce siraj wato hasken ta haske ne mai dauke idanu amma hasken wata shine muniran shi annuri ne da shi haske ne mai sanyi na wata saboda haka wata daren 12 ko 13 ko in ya cika daren 14 zaka iya kure idanka ka kalli wata ka kalle shi ka kura masa idanu babu abin da zaka ji wato a cikin idanunka amma rana baka yi saba ko bata dai da huduwa ba in ka kalle ta kallon farko ka kalle ta dole ne bai za ka kure idanunka saboda ita addu'u take da shi addu'u take nan da haske ne mai kyalli mai dauke da dumi da kuma wato zafi a cikin sa amma hasken wata shi annuri yake da shi yasa sai Allah yake cewa wato ko wa qamaran munira Allah kuma ya sanya muku wato wata muniran wato mai haske Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila
wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura
Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan Allah wannan ubangiji da muka ambaci kudurorin sa guda 5 a jere a baya shine wanda ja'ala al-laila wan nahara khilfatan ya sanya dare da rana wato kowa yana mai wa junan sa kilfatan ayya kalifu kullum min hal minhum al akara kowane daya yana mai dan uwansa yanzu muna cike rana yana samu yan awanni shikenan dare yayi inda za a baka naira miliyan guda a ce ka fitar da rana ko ka nuna rana ba za ta nuna ba a yanzu kuma da za a dauki naira miliyan guda a baka a ce ka nuna dare ba zai nuna ba saboda mi saboda daya ya mai daya Allah shi ya sanya wannan in yazo sai wannan kuma ya tafi in wannan yazo wannan kuma sai ya tafi haka Allah ya tsara musu tafiyar dare ba zai ki tafiya a lokacin zuwa rana ba kamar da rana ba ta ki tafiya a lokacin zuwan dare ba Allah ya ce Ubangiji shine ya sanya al-laila wan nahara dare da rana kilfatan suna wakiltan junan suna kalifantar suna mai majunan su liman arada an ya zakara amma ga mutumin da yake niyya ya dauki wa'azi shine kurin zai iya ganowa mai hankali hankalin daukan wa'azi shine kurin wato zai iya wato ganewa shine zai gane cewa mai yin wannan aikin ya kamata a kade tashi da bauta shine Allah wara da shukuran kuma mutumin da ya niyya yau Allah godiya saboda idan rana ta zo zai tafi neman abinci in dare yayi zai tafi ya je kwanta ya tafi gurin iyalansa to kaga kenan ya kamata dan adam ya yi wa Allah godiya da Allah ya samar masa rana ya samar masa dare sannan kuma koda a harkar neman abincin dauki misalin shuka shuka tana bukatar hasken rana tana kuma bukatar duhun dare in kullun hasken rana ne sarmadan to shukar ba za ta yi ba domin akwai abu da yawa da za ta rasa in kuma kullun dare ne sarmadan shi ma shukar ba za ta yi ba domin akwai abin da suke bukata daga cikin hasken rana to kuma haka gangan jikin dan adam din ma zaka ga wani lokacin wani mai halin ya je asibiti sai a ce ya rika wato dumin rana yayi kadan a jikinsa dumin rana saboda haka sai likita ya ce masa kullun rana ta rika dumama ka na adadin awa kaza a kullum in kana so ka zauna lafiya saboda kila kullun kana cikin office ne kullun kana cikin sanyi kullun kana inuwa wannan dumin ranar shi ma alheri ne saboda haka sai Ubangiji yake cewa kenan ya kamata dan adam yayi godiya da Allah ya bashi rana kuma ya bashi dare saboda duk suna amfanan sa da rana ya kare bige-bige na neman abincinsa magariba tana yi in yaje kuma gida sai ya kwanta kuma ya bacci ya huta kuma gobe kuma sai ya tashi garau wannan baccin da yayi duk wahalar da jikinsa ya jin nan ta tafi to ya kamata dan adam ya yi wa Allah godiya da ya sanya masa dare zai meye rana rana kuma wato za ta meye wato dare amma ba mai gane haka din wato sai dai ga wanda yake niyyar daukan wa'azi illa liman arada an ya zakara sai dai ga wanda yake niyyar daukan wa'azi shine mai hankali sannan wa arada shukuran kuma mai niyyar yi wa Allah malaukakin sarki godiya bisa wannan ni'ima da Allah ya masa na'am
والعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إنها ساءت
مستقرًا ومقاما
kokarin hutar haka kafin ka dawo Ubangiji ya ce wa ibadur rahmani bayin Allah bayin ar-rahman bayin Ubangiji ka san da an ce bawan Allah kaga ana nan mutumin kirki kenan ko yawa bawan Allah shine bayin Allah wadanda su Allah ya zaba shine wato siffofi na bayin Allah wato waɗanda Allah ya musu wani tanadi da Ubangiji zai ambata mana a gaba sai ya bada siffofin su yace su ne alladine yamshuna alal ardi haunan wanda suke tafiya a doran ƙasa haunan cikin nutsuwa bayya tafiya buzu kamar dabba sannan kuma bayya tafiya a cikin takama yana takama wato kamar shi ba daga ƙasar aka halice shi ba kamar kuma in ya mutu ba cikin ƙasar zai koma ba Allah madaukakin sarki ya hana tafiya ta girman kai sannan kuma ya hana tafiya ta rashin wato nutsuwa saboda haka idan bawa zai tafi aka ce ya tafi tsakanin wato takama da kuma wato tsakanin wato gudu shine wato tafiya ta rashin nutsuwa Allah yake cewa su bayan Allah nagari wanda Allah ya musu wani tanadin da zai ambata mana a gaba sune allazina yamshuna alal ardi haunan wanda suke tafiya a cikin kasa bisakinatin da nutsuwa wato watawadu'in da kuma kaskanta da kai zuwa ga Ubangiji sun san su bayine na Allah sun san wannan kasar a cikin ta aka halicce su, sannan kuma cikin ta za su koma, sannan kuma a cikin ta za a tashe su. Allah ya ce waɗannan masu tafiya a cikin ƙasa da nutsuwa, wai za ka taɓa humul jahiluna, idan jahilai suka jefa musu maganar da ba sa so, suka jefe su da maganar tare musu da hankali, ƙalu salaman sai su ce a mu zauna lafiya don Allah ka yi haƙuri, ni ba na son fitina. Sai su ce salaman, wato zaman lafiya, ma'ana ƙaulan wato yaslimuna fihi min al-ithmi, su faɗa musu maganar da za su kukuta daga zunubi. Idan suka zage su, su kuma sai su ce ka yi haƙuri, Allah ya baka haƙuri, kamar yadda aka ce siffar kiristoci na da waɗanda suke mabiya annabi Isa na haƙiƙa, idan kamari kirista a kuncinsa na dama sai ya juya maka na hagun ɗin ya ce da ɗamin, in kamari sai ya ce maka kuma na gode. Ba yanzu waɗanda aka riga aka tusa musu da sisa da aƙida na ƙiyayya da gabar al'ummar musulmi ba. Na da mutane ne wanda ba sa san fitina, ba sa san fitina, asalin mabiya annabi Musa, annabi Isa. Allah yake cewa wato su ne idan suna tafiya a cikin ƙasa, suna tafiya cikin nutsuwa, in har jahilai sun musu magana da bata dace ba, ƙalu salaman sai ce mu zauna lafiya. Walladina yabituna lirabbihim, su ne waɗanda suke kwana wato wajen ubangijinsu sujjadan wa qiyaman, suna faduwa suna sujjada wa qiyaman suna tsaya, ma'ana suna kwana suna sallah, suna kwana wato sujjadan wa qiyaman lirabbihim, suna tashi suna faduwa nan ga ubangijinsu, ma'ana suna kwana suna sallah kenan. Kaga siffa na biyu, siffa tafiya cikin nutsuwa da kuma faɗan magana mai kyau wa al'umma. Sannan siffa na biyu, siffa mutum ya rika lazimtan sallan dare. Allah ya ce walladine quluna, su ne masu cewa rabbana ubangijinmu asrif anna azaba jahannam, ka gusar mana da azabar wutar jahannama, inna azabaha kana gharaman, lalle azabar wutar jahannama halaka ce mai ɗorewa, wanda duk ya tsinci kansa a ciki in dai bai mutu da imani ba to ya haɗu da halakar da kuma ba za ta gushe ba. Shi ne wato halaka ce wacce take lazima wacce take mai ɗorewa. Innaha sa'at musaqarran wa muqaman, lalle wutar jahannama musaqarran gurin matabbaci, wa muqaman da masauki, sa'at ya munana, duk wanda aka ce masaukinsa wutar jahannama ne, gurin zamansa wutar jahannama ne, to ya haɗu da mummunan gurin zama, ya haɗu da mummunan masauki, wannan masauki ya yi muni. Muna da siffa nawa? Siffa uku. Siffan farko, masu tafiya cikin nutsuwa kuma suna faɗan magana mai kyau wa al'umma. Siffa na biyu, mutanen da suke sallan dare. Siffa na uku, masu addu'a, suna roƙon Allah, Allah ya kautar da su azabar wutar jahannama. Ubangiji yake cewa walladina idza anfaqu,
walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama, walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yasinun wa man yaf'al zalika yalqa athama yura ablahu al'azabu yawma al-qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima.
Man taba ma,
wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba.
To sai ka tsaya haka. Ubangiji yace walladina idza anfaqu, siffa na hudu, sune mutanen da idza anfaqu, in za su ciyar a gidajensu ne ko al'umma za su ciyar, Allah ya ce lam yusrifu, basa barna, basa bada abu da buntu, basa bayarwa da almubazzaranci. Idan za su ciyar da dukiyarsu, ba za su ciyar da dukiyarsu da almubazzaranci ba. Idan ka zo gurinsu, in za ka ci abinci, wani ba zai saya maka abinci ba, amma in za ka sha taba zai saya mata ba ka sha. Wannan cin dukiya da barna. Wani zai iya kashe maka kuɗi saboda saban Allah, amma ba zai iya baka kuɗin ka je ka ci da iyalanka ba. To kaga wannan ci da dukiya ne da barna, ci da dukiya ne da barna. Ubangiji yace su ne alladhina idza, walladhina idza anfaqu, in za su ciyar da dukiyarsu, lam yusrifu, ba sa yin barna, ko da a gidan nasu ne ba za su ciyar ga iya abin da zai ishe su, babu barna, ba za su ƙara ayyubuntu gidan makwabci babu abinci su kuma a zo bolus ana zubar da abinci ba ana zubar da soyayyen doya da ta kwana ana zubar da dankalin turawa da ya kwana ba za su yi wannan ba Allah ya ce walam yukturu ba za su kuma takura iyalan su ba abinda zai ishe su sanayya da rabi ne sai su kawo sanayya din sai ai maleji bayan kuma suna da halin sayan walam yukturu ba za su ruwa ba wani su malaman suka ce hana zakka su hana zakka su hana sadaka su hana taimako wasu suka ce a wajen ci da iyali ne ayi israfi ayi barna a lalatar da dukiya ko kuma a mu'amalanci dukiyar da abin da Allah ya haramta kamar caca kamar shan giya kamar shan taba da sauransu lalata dukiya cikin abin da Ubangiji ya haramta wannan barna ne akan abin da kuma ya zama wajibi ka ciyar shi kuma ciyarwan shi kuma ka kuntata to wannan baya daga cikin siffar mutanen kirki Allah ya ce mutanen kirkin nan mutanen Allah ibadur rahmanin su ne alladhina idza anfaqu in za su ciyar wa iyalansu lam yusrifu babu barna wa lam yukturu babu kuma ruwa wa kana baina zalika qawaman suna nan a tsakani ba su barna ba sanan ko ba su koro ba ba su rike hannunsu ba ba su kuma yi koro ba yana daga cikin koro mutum ya je kasuwa gun kasuwancin sai ya ci abinci mai dadi mai kyau iyalansa kuma ya bar su abinci mara dadi yana daga cikin koro yana daga cikin koro ka sa ya tsagoya a gidanka da kyar hisin maka nace ma ka sa musu wake kai kuma ka je bakin kasuwa ka sai abinci har a zuge tsire a kai wannan Allah ya hana dan manzon Allah da yake ce da wani ya tambaye shi ce ya rasulullahi menene haƙin ɗayan mu akan iyalinsa yace in ka ci ka ciyar da su in kai sutura kai musu sutura kaga in har ka bambanta abincinka da nasu bambancin yayi nisa kaga ka zalunce su kai ruwa Allah kuma yace walam yukturu kada takura wa iyalai Allah yace wa kana baina zalika qawaman mutun ya zama tsakatsakiya shi bai barna ba shi kuma bai ruwa ba siffa na biyar Allah yace walidin la yaduna ma Allah ilahan akara su ne mutanen da suke kareta Allah ba sa roƙon wani tare da Allah ba sa bautar wani tare da Allah wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqi ba sa kisan kai su kashe wani rai babu wani dalili su kashe wani rai ba sa kisan kai wannan siffa na biyar siffa na biyar ba sa hada Allah da wani a cikin bauta sannan siffa na shida ba sa kisan kai babu dalilin da wani zai je zubar da jinin wani bai ci ba bai sha ba kuma ya samu rahamar Ubangiji ka zubar da jinin wani bai ci maka ba bai sha maka ba ko kuma a dalilin da ba dalilin shari'a ba kuma ko a dalilin shari'a ai alƙali ne yake kisa ba ni ba ba kai ba saboda haka musulunci ya hana mutane su riƙa ɗaukan doka a hannunsu kai sanadiyar zubar wato salwantar da rayuwar wani wannan wani abu ne wanda musulunci bai yarda shi ba duk da Ubangiji ya ce illa bil haqi sai dai akwai haƙƙin kisan to haƙƙin kisan ma kaddara yanzu a ce wannan mutumin ya kashe maka dan uwanka kisa na ganganci wanda hukuncinsa shi ma a kashe shi kisa da ganganci in ba dai ku waliyan jinin ne kuka ce kun yafi a baku diya ba dole za a kashe saboda Allah yake cewa inna nafsa wa tafna alaihim anna nafsa bin nafsi to amma kai sai ka dau makami ka je ka kashe shi saboda ya kashe maka dan uwanka to kaga wannan shi yanzu yayi kisa yanzu akwai hukuncin kisa a kansa kai kuma kai ma kaje kai kisa yanzu kai ma kisa kai saboda ba nada ka wakili da zaka zartar da hukunci ba amma an nada ka kai ne wakili na al'umma mai zartar da hukunci cikin al'umma to wannan in ka zartar da hukunci bayan tabbatuwar hukuncin ya tabbata ai masa kisan ka kashe shi wannan yayi daidai amma in dai haka kurin kaga ta fa daga sassa dan ya kashe maka dan uwanka kaje ka dawo makami ka kashe shi to yanzu kai ma kai kisan kai shi yayi kisan kai kai ma kai kisan kai saboda haka ba kowa yake zata da hukunci ba sai wanda aka nada shi wanda hukuma ta nada shi eh shine mai yin hukunci to shi zai yi hukunci kullum saboda haka Allah ya ce siffa na shida na bayin Allah na gari su ne Allah ya ce wala tuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqi wanda ba sa kashe rai da Allah ya bata kariya Allah yake ran da ba wato randa Allah madaukakin sarki ya bata kariya na tarayu shine randa Allah ya haramta a kashe ta sai dai da haƙin kashe ta. Menene haƙin kashewa? Mutumin da yake yayi aure yayi zina, hukuncin sa hukuncin kisa. Mutumin da yayi ridda ya bar addinin sa, ya bar addinin musulunci, hukuncin sa hukuncin kisa. Sannan kuma sai mutumin da ya kashe wani da zalunci ba kisan kuskure ba, ya kashe wani da gangan da zalunci, to shi ma hukuncin sa hukuncin kisa. Ubangiji yake cewa wala yazununa, siffa ta bakwai bayan Allah nagari sune bayan da ba sa zina. Wala yazunun, ba sa zina. Wa may yaf'al zalika, duk wanda ya aikata ɗayan wa'annan abubuwa guda biyu guda uku, yayi shirka sannan yayi kisan kai sannan yayi zina, Allah ya ce yalka faman, ya je faransa a cikin wato mummuniyar hukuma wajen Ubangiji, ya je faransa a cikin halaka a ranar lahira. Allah ya ce yudha'af lahul azab, wannan mutumin in yaje samu Allah yayi shirka yayi kisan kai yayi zina, Allah ya ce yudha'af lahul azab, za a ninninka masa azaba, za a ninka masa azaba yawmal qiyamati dan alqiyama, wa yakhlud fihi muhanan, kuma zai dawwama a cikin gidan wuta muhanan, yana wulakantacce. Allah ya ce illa man taba, wanda kullun aka toge sai wanda ya yi tuba kafin ya mutu. Illa man taba, sai wanda ya tuba wa amana, ya jaddada imaninsa, wa amila amalan salihan, kuma ya yi aiki mai kyau, ya tuba ya jaddada imaninsa kuma ya yi aiki mai kyau, sai waɗannan siffofi uku sun haɗu. Mutum ya shirka ya kisan kai ya yi zina, to sai ya kawo abubuwa guda uku, ya tuba kuma ya jaddada imaninsa cewa ya tuba ba zai sake aikata wannan laifin ba, sannan kuma ya je kuma ya biyar da aiki mai kyau akan wannan munanan ayyuka da ya yi. Allah yake cewa fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin, wanda ya yi haka to wancan mummunan aikin da Allah zai musanya masa ya koma kyakkyawan aiki, Allah zai canza masa ya koma kyakkyawan aiki a lahira. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah ya tabbata ghafuran mai yawan gafara dai, rahiman mai jin kai ne. Allah ya ce wa man taba, duk wanda ya tuba daga zunubi, ya tuba daga zunubi tuba mai kyau, wa amila salihan, kuma ya tsaya ta aiki mai kyau, fa innahu yatubu ila Allah mataban, lallai ya tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya, Allah kuma zai canza masa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam an rawaito hadisi daga gare shi yake cewa ranar lahira za a zo da bawa, wato yake cewa na ƙarshen fita a gidan wuta, na ƙarshen fita a gidan wuta, kuma na ƙarshen shiga aljanna, mutumin da yake shine last mutumin da za a cece shi a gidan wuta, kuma shine last mutumin da za a sashi aljanna, za a zo da shi gaban Allah. Allah madaukakin sarki zai ce ku ware manya-manyan laifinsa da yayi ku ajiye a gefe, yace kananan laifin nan nasa, yace ku musanya masa su da kyakkyawan aiki, yace ku dauke ku sashi a gidan aljanna. Sai bawan yace da ya ji ga abin da Allah ya masa, daga zuwa Allah zai ce manyan laifin a ware su gefe, kananan kuma a musanya su su koma kyawawan aiki, a dora masa a sikeli a tura shi aljanna. Sai mutum yace Ubangiji da wasu laifuffukan fa ban gansu ba, saboda ya ji dadi da magon ya koye, sai ce Ubangiji da wasu laifin fa, da wasu laifin nawa ma ban gansu ba. Manzon Allah sai ya fashe da dariya, sahabbansa suka ce, sai da har haƙuransa suka bayyana, yayi dariya yace Ubangiji zai ce wa'ancan din ma da katuno din ma mun yafe su a kai shi gidan aljanna. Manzon Allah ya yi mushi saboda yalwar rahamar Ubangiji, daga kawo shi za a ce manya-manyan laifin tukun a kai su gefe, su ba a magana su, kananan kuma a musanya su su koma kyawawan aiki. sai a ce a ja dora masa kyawawan aikin alkeli manyan ka Allah ya ce kara kawo su a ture su gefe to sai mutumin ya ce ya rasulullah akwai wasu ma fa saboda yana gudun kada ai riga an gama sai a je can a ce kuma wa'annan fa ai ga wasu ma a sake dawowa baya bai san wanda ya ce ya yafe in ya ce ya yafe ba ko ba wanda zai ce a dawo baya saboda wahalar da ya sha a gidan wuta na azabar da aka yi masa manzon Allah ya ce wannan mutumin da Allah zai yi wannan da shi shine last mutumin da za a fitar da shi a gidan wuta shine daga nan kuma sai a rufe wutar shine kuma last mutumin da za a sashi aljanna daga nan sai a rufe aljannar sai a tura mai shela ya shela ya je gidan wuta ya ce ya ahlun nari khuludun bila khurujin ya ku yan wuta ku dawwama a cikin ta babu fita aka ce yan wuta za su ji wannan magana da mala'ikan zai fada ta ma fa azabar da suke ciki tsananin tashin hankali da damuwa saboda sun ɗebe kauna haka kuma in ya shiga gidan aljanna zai ce ya ahlul janna khuludun bila khurujin ya ku yan aljanna ku dawwama a ciki babu fita aka ce yan aljanna in sun ji wannan magana murna da daɗi da farin cikin da za su ji ya ma fi daɗin aljanna ɗin saboda ai da kana ciki kana tunanin ne wato kana tunowa irin ni'imar duniya wanda sai kana cikinta sai ta yanke to yanzu an tabbatar maka cewa za ka dawwama babu fita kaga shi kenan za ka miƙe kafarka ka san kuma an riga an sa hannu a takardunka kenan Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu na daga cikin 'yan aljanna kuma malam ya nuna min lokaci ya yi za mu tsaya a nan a duk da cewa ya kamata a ce mu kai ƙarshen wannan ayoyin ko mu kai ƙarshen su in yaso sai mu kwana tunda sun yi kusa siffofin wato bayan Allah ɗin nan والذين لا يشهدون
الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
الذين إذا ذكروا
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
أولئك
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
نعم وبنجي يأتي سبوفين باين الله نعم sune walladin la yashhaduna zura mutanen da basa wato maganan zu shine wato basa halartar wurin badala basa halartar wurare na saban Allah la yashhaduna zura basa halartar wato wurare na ƙarya ko kuma wato na badala ko wuraren wato barna ko wuraren saban Allah Allah yace wa iza maru bil lagawi wa'annan mutanen wato in har suka zo wucewa bil lagawi ta gurin da ake aikin asha marru kiraman wato sai su wuce suna wato masu mutunta kansu marru kiraman su wuce suna masu mutunta kansu suna wato masu dauke kallansu wato zuwa ga gurin wato masu sabo balle ma har masu saban su ji a ransu cewa wannan mutumin shi ma yana sha'awa akan abin da wato suke aikatawa Allah ya ce walladina har yanzu siffar wa'annan bayi na Allah sune idza zukiru in an musu wa'azi bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin shine alqur'ani lam yakiru alayha suman wa umyanan basa wato kekashe kasa su wuce kamar basu ji ba kamar basu gani ba suman wa umyanan shine kas kudumce kas kuma su makance gabarin jin wa'azin da aka yi musu wato da alqur'ani wato su zama suna kallo suna kuma ji kuma suna amfani da abin da aka yi musu wa'azi walladheena yaquluna sune dai wa'annan siffar ibadur rahmani sune masu cewa rabbana ubangijinmu hablana min azwajina Allah ka bamu da matekunmu wa zurriyatina da zuriyarmu qurrata ayunin sanyin idaniya shine wato daga cikin zuriyarmu mu ga wa'anda in mun gansu za mu ji dadi ma'ana ka bamu masu bin Allah ka bamu wa'anda kullun za mu gansu mu da su a cikin sahun sallah mu da su a gurin ayyuka na alkhairi wanda idaniyarmu za ta na sanyi saboda mi saboda mun gansu wato suna cikin aiki na alkhairi sune shine bi anna rahum muti'ina laka mu ga mutanen da ka bamu azuriyar mutane da suke yi maka da'a ya Allah waj'alna lil muttaqina imaman Allah ka sanya mu mu zama jagorori ne a mutane masu tsoron Allah, kada ka sa mu zama jagorori wato a mutanen banza. Allah ya ce ulaika, to waɗannan mutane da muka lissafa muku a baya, Allah ya ce yujzauna al-ghurfa, za a gadar musu ko za a sakanta musu da al-ghurfa, ita ce wato rumfa ta alfurma a gidan aljanna. Allah zai ba su gidaje a cikin aljanna. Waɗansu suka ce ghurfa dinnan ad-darajatul ulya fil janna, za a ba su daraja madaukakiya a gidan aljanna, bima sabaru, saboda hakurin da suka yi wajen bin Allah. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman, mala'iku za su ci karo da su, za su gamu da su tahiyatan wa salaman, suna gaishe su, suna kuma wato mu ce musu assalamu alaikum, assalamu alaikum, ibtum farkul wa khalidin, kun ji dadi, lalle ku shiga gidan aljanna kuna masu dawwama. Allah yake cewa khalidina fiha, in sun shiga aljanna kuma za su dawwama, hasunat mustaqarran wa muqama, can aka ce maka sa'at mustaqarran wa muqama, cewa gidan wuta jahannama ta zama ita ne masaukin mutum, ita ce gurin zaman mutum, wannan masauki da gurin zama ya munana. Amma mutumin da aka ce masa aljanna, Allah zai gadar masa aljannar ma madaukakiya, kaga wannan hasunat mustaqarran wa muqama, lalle masauki da gurin zama yayi kyau, wannan yayi kyau, shine wato gidan aljanna. Allah yace kul, ka gaya musu ya Muhammadu, ka gaya wa kafirai, ma ya abau bikum rabbi, ubangiji bai damu da ku ba, laula du'aukum, wato in banda tsananin addu'a da kuke masa, da idan ubangiji ya saukar wa kafirai azaba a gidan duniya, Allah sai ya bar su su rayu a cikin azabar har ran da za su mutu. To amma na cewa da addu'a da suke suna kama kafar manzannin Allah, a roƙa mana Allah, la in kashafta annar rijiza lanakunanna minal mina shakirina, za su je su kama kafar annabi Musa cewa ubangiji ya dora mana musiba kaza, amma ka roƙa mana Allah, in yayi mana za mu zama mutanen kirki, za mu godiya. In Allah ya jara mutanen Makka, za su je su kama kafar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan musiba ta same mu kaza kaza, ka roƙa mana Allah, in Allah yayi mana za mu zama mutanen kirki. Allah ya ce to ba dan wannan nacin da suke na a roƙa musu Allah cewa abubuwa su canza ba, Allah yake ce ka gaya musu ma ya abau bikum rabbi, ubangiji na da bai damu da ku ba, duk abin da za ku kasance sai ku kasance a ciki. Allah ya ce faqad kadzabtum, ai kun kareta manzo, kun kareta alqur'ani, fasawfa yakunu lizaman, da sannu azaba za ta lazimce ku a gidan lahira, wato kuma babu abin da zai raba ku da ita, shine ba da mai halukun fi dunya, bayan abin da ya same ku wato a gidan duniya. A duniya an kashe mutum 70 abadar, an riba ce mutum 70 abadar, sannan kuma a lahira Allah zai lazumta musu azaba wanda za su dawwama a ciki. Yan da karshen wannan sura mai albarka, suratul furqan, kuma saboda lokaci nan zamu kwana, abinda muka karanta daidai, muna roko Allah ya karba mana ya kuma ba mu lada wanda mu kuskure, muna roko Allah ya yafe mana. Tambaya ne wannan? Anan tambaya ne ko not? Anan tambaya ta yi yawa ne. To, ina sai an karanta nan a gano tambayar.
Nan ne tambaya. Wannan kuma abin da
ya tsinta. Tsinta ya yi? To. Yana tambaya irin wannan takarda. In na same ta ƙasa, yaya zan yi da ita? Abin da nake tambaya kenan. To, ya tsinci takarda ne wanda take da rubutun Arabiya, ban sani ba, hadisi ne ko Alƙur'ani, ga alamar shari'a a ciki. To, in an sami irin wannan kam, dole ne a ɗauke ta tukun na farko. Dole ne a ɗauke ta. Kuma idan an ɗauke ta, dole ne ya zama in dai za a samu gurin da za a ajiye ta, a samu gurin da za a ajiye ta. Idan babu, dole a samu guri mai kyau a kone ta, a binne tokar a ƙasa. Shi ma nan dole a nisanci wurin da yake mai najasa, saboda Alƙur'ani ne. Allah ya ce wa mayyu azim sha'irar laifa inna hamin taqwal qulub, dole ne duk wani abin da yake da alaka da addini abin girmamawa ne, balle kuma Alƙur'ani wanda yake magana ne na Ubangiji, siffa ce daga cikin siffofin Ubangiji, kaga wajibi ne a girmama shi. Saboda haka idan mutum ya tsinci takarda da yake da rubutun Alƙur'ani, to dole a ɗauke ta. Hatta ko da a jikin jarida ne aka rubutun Alƙur'ani, dole ne a girmama, ko da da rubutun wani irin yare ne, ko da da boko ne, in dai sunan Allah aka rubuta ba ma da larabcin ba, to dole ne za a girmama shi, domin dukkan yare Allah ne ya halicce shi. Saboda haka wannan in an tsinci irin wannan konewa ake kuma alaramu da kai na barka amsa tambayar ma ka san yadda in yara sun yayya ga juzi yayi kuke ko sai a tattara su a samu wani guri sai a kone a cikin abu mai kyau tokar sai a je a binne ta a wani guri wanda yake mai kyau haka ake ko alaramu yake cewa shin zaka iya cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin sujjada zaka iya fada